sashen Hausa murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar Litinin 11 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarshil Hashin Gumelle tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farcin da muku wannan shirin. A cikin shirin za ku cewa kungiyar SISLAC mai yaki da ayyukan cin hanci da rashawa a Najeriya ta kalubalanci fadar shugaban kasar da ta gaggauta gudanar da bincike kan wasu da aka bankaɗo. Ilimin tarihi da ƙwararru akan harkokin siyasa da mulki sun ce tsarin mulkin mallaka na Turawan yamma na ci gaba da tasiri ga tunanin 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka. Haka kuma muna ɗauke da rahoto na musamman kan dakatar da wani malamin makarantar Islamiyya bisa azabtar da wasu ɗalibai biyar. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira a ranar Litinin don neman taimakon gaggawa na ƙasa da ƙasa ga ƙasar Afghanistan a wani mataki na kaucewa durƙushewar tattalin arzikin ƙasar kwana guda gabanin taron shugabannin ƙasashen G20 kan halin da ƙasar ke ciki. Antonio Guterres ya faɗawa manema labarai a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan lokaci ne mai mahimmanci. Ya ce yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin taimakawa 'yan Afghanistan miliyan 18 da ke buƙatar agaji, hakan ba zai isa ya hana babban ibtila'i ba idan tattalin arzikin ya durƙushe. Ya ce ƙasashen duniya na tafiyar hawainiya kan wannan batu, kuma ana iya sa kuɗin ba tare da keta dokokin ƙasa da ƙasa ba ko saba ƙa'idoji ba. Daga ciki akwai aika kuɗi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda hakan zai kaucewa kuɗaɗen faɗawa hannun 'yan Taliban. Dama tattalin arzikin Afghanistan na cikin mummunan yanayi. Gabanin 'yan Taliban su karɓi mulki a ranar 15 ga watan Agusta, amma zuwansu ya ƙara dagula lamarin yayin da ƙasashe ke shakkar mu'amala da su, kuma sun dakatar da taimakon raya ƙasa tare da daskarar da kaddarorin gwamnati na ƙasashen waje. Cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya, kuma kusan miliyan 5 suka mutu izuwa yau. A yau Litinin cibiyar ta ce an gudanar da allurar rigakafin kusan biliyan 6.5 a faɗin duniya. Rahotanni na nuna cewa a ƙarshen hutun wannan ƙarshen makon a New Zealand an samu sabbin mutane 95 da suka kamu da cutar, da kuma ƙarin mutane 35 a yau Litinin, yayin da ƙasar ke ƙoƙarin sake buɗewa. 'Yan siyasar Maori suna gargaɗin cewa 'yan asalin ƙasar ne fiye da rabin masu ɗaukar cutar a kusan kowace rana. A wani bangare kuma, ƙasar ta New Zealand tana buƙatar malamai da ma'aikata a fannonin kiwon lafiya da masu kula da nakasassu da su yi cikakkiyar allurar rigakafin cutar coronavirus nan da zuwa ranar 1 ga watan Disamba. Iraq ta ce a ranar Litinin ta tsare wani babban shugaban kungiyar IS da kuma wani daɗaɗɗen ɗan kungiyar Al-Qaeda a wani samami da aka kai na ƙetaren kan iyaka. Firayim Ministan Iraq Mustafa Al-Kadimi ya wallafa a shafinsa na Twitter, inda ya bayyana sunan mutumin a matsayin Sami Jassem, wanda ke kula da harkokin kuɗi na ƙungiyar IS, kuma ya kasance mataimakin shugaban ƙungiyar IS a ƙarƙashin marigayi Abubakar Al-Baghdadi. Ya kuma ce wannan samami ya kasance abu mafi wahala da Iraki ta taɓa kaiwa. Jami'an leƙen asirin Iraki sun faɗawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an tsare Jassem a wata ƙasar waje, kuma aka kai shi Iraq kwanaki kaɗan da suka gabata. Jami'an sun yi magana da sharaɗin ba za a bayyana sunansu ba, saboda ba a ba su izinin yin magana kan samamin ba. A Amurka, a yau ake bikin ranar tunawa da Christopher Columbus da ake kira Columbus Day, da kuma 'yan asalin yankin ƙasar ta Amurka. Ranar Columbus rana ce da aka ware a matsayin hutu tun daga shekarar 1971 da a rika tunawa da ranar da Christopher Columbus ya isa yankin Amurka a shekarar 1492. bikin har ila yau na yin waiwaye kan irin wahalhalun da mazauna yankin yammacin bangaren duniya suka fuskanta sanadiyar zuwan turawan kasashen nahiyar turai kamar tashe-tashen hankula da cututtuka da suka fuskanta hakan yasa a cikin ɗan shekarun nan ake ta kiraye-kiraye a soke bikin wannan rana a mayar da shi ranar ɗan asalin mazauna Amurka A makon da ya gabata a karo na farko shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wata sanarwa inda ya kira da a tsayar da wannan litinin a matsayin ranar mazauna yankin Amurka na asali.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla Ƙungiyar CISLAC mai yaki da ayyukan cin hanci da rashawa a Najeriya ta kalubalanci fada shugaban kasar da ya gaggauta gudanar da bincike kan dukkan mutanen da kamfanonin da rahoton bincike na Pandora ya bankado. Kan waɗanda ake zargi da aikata almundahana a wani mataki na zama hujja ga ayyukan gwamnatin kasar ta ce take yi kan yaki da cin hanci da rashawa. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Kwanaki kaɗan bayan fitar da wasu muhimman bayanai kan bincike na Pandora Papers da ya bankaɗo asirin yadda wasu fitattun mutane da jami'an gwamnati a Najeriya suka karkatar tare da ɓoye tarin dukiyoyi da suka kai miliyoyin daloli a asusun ajiyar ƙasashen ƙetare don kaucewa biyan haraji. Ƙungiyar CISLAC tare da haɗin gwiwar cibiyar bincike na 'yan jaridar Premium Times sun bayyana cewa mafi yawan 'yan Najeriya na ganin hukunci baya hawa kan 'yan siyasa musamman waɗanda suka canza sheƙa ko da kuwa bincike ya same su da hannu dumu-dumu cikin wani laifi. Awal Musa Rafsanjani shike zama shugaban kungiyar ta CISLAC a Najeriya.
Wannan ba shine karo na farko da wasu gaggagan jami'an Najeriya aka same su da hannu a cikin irin wannan cuwa-cuwa da ake ba. A baya can an yi akwai Panama Paper, akwai Paradise Paper, duk an fito da jami'an Najeriya da hannu a cikin wannan abu kuma muna ganin kamar cewa tunda gwamnati ta ce tana yaki da cin hanci da rashawa za ta yi bincike kuma ta tabbatar da kan cewa ta yi maganin wannan mutanen da suke irin wannan zagon kasa. Amma abin mamaki har yanzu gwamnatin Najeriya duk da kirarin cewa tana yaki da cin hanci da rashawa bata yi bincike ba bata yi komai akan wannan ba shine bawa wasu dama kuma su dade ci gaba da irin wannan cuwatuwar da suke yi
a cewar Dr. Adamu Lawan Toro tsohon dan jarida rashin bin doka da oda tare da hukunta masu laifi suna daga cikin manyan matsalolin da Najeriya ke fama da su
da babba da yaro ba wanda yake son ya bi doka kuma ba wanda yake so a hukunta kuma wanda da suke da haƙƙi na su hukunta mutane ba sa hukunta su dan har dai ba ai kokari na a ce in kai laifi a hukunta gaba to kasan nan yana da wuya mu yi wani abin da zai tasiri saboda haka za mu ci gaba da samun matsaloli na ci gaba a kasan nan idan ba mun dawo mun yi kwaskwari ma na waɗanda aka ba su haƙƙi na su daidaita doka da ƙasa ba sannan kuma manya su daina saboda in aka kama nasu su bi ta bayan fage a ce lalle sai an sake su duk duniya wanda suka ci gaba ɗaya daga cikin abubuwan da ba sa wasa da shi shine na hukunta mai laifi to amma mu anan gadara ne ma yau ana kama ka sai kaga wani babba zaka yi masa magana yi magana a sake ka
a cewar Professor Tahir Mamman gwamnati na iya kokarinta wajen hukunta masu laifi sai dai kawai jinkiri da wani lokaci akan samu
kamar wanda ya kafin doka shi bi shi ne da mataki ne ya kadan akan an samu jinkiri ko kuma mutane gwamnati na suna wani ana wasa da shi duka ko wannan gwamnati na akwai mutane da wadanda aka da daure su a cikin wannan gwamnati da wadanda su kuma manya-manyan a ciki
shugaban na CISLAC ya bayyana matakan da ya kamata a dauka
hanya ta daidai shine kwando biru a tabbatar da kan cewa an bata muhimmanci dan ta ringa bincike akan irin kadarorin da yan siyasa kuma jami'an gwamnati suke ce suna da shi sa'annan kuma akwai wata doka da aka kafa yanzu a Najeriya muna so a fara amfani da ita dan ta ringa bayyana waɗanda suke da kadarori ko kuma suke da kamfanoni a Najeriya muna so kuma mu tabbatar da kan cewa babban bankin kasa shi ma ya dade kaimi kan yanda ake sakar kudaden Najeriya dan in ba da hadin kai da hukumomin da hadar kudi fatin da za a riga sace irin waɗannan kudade
shi dai wannan bincike da aka yi mataki da Pandora Papers ɗan jaridu sama da 600 ne daga kasashe daban-daban har 117 suka hadu suka gudanar da binciken da ya fallasa asirin wasu kamfanonin 'yan kasuwa da shahararrun mutane ciki har da 'yan siyasa daga kasashen duniya daga ciki har da kasashen Afirka 8 inda Najeriya ta kasance ɗaya daga ciki Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim masu ilimin tarihi da ƙwararru akan harkokin siyasa da mulki sun ce tsarin mulkin mallaka na turawan yamma na ci gaba da tasiri a tunanin 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka. Haka kuma rashin samar da sahihin jadawalin bai ɗaya domin bunƙasa ƙasa ya zama babban ƙalubale shekaru 61 bayan Najeriya ta sami 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwadi ya aiko mana da wannan rahoton.
Daya ga wannan wata na Oktoba ita ce ranar cikar Najeriya shekara 61 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na ƙasar Birtaniya. Kamar yadda aka saba a kowace shekara, shugabanni da masana a fannoni daban-daban sun bita nasarori da ƙasar ta cimma a cikin waɗannan shekaru da ma ƙalubalen da take fuskanta a ɓangarori da dama.
Afirka an shekara wurin 500 ana bautar da mutane. To ya za a cikin ɗan lokaci kaɗan kwakwalwar mutane ta canja sai abin arziki, ɗabi'ar mutanen Najeriya da sauran mutanen Afirka har yanzu ba su warware wannan abin da ke damu su ba, saboda har yanzu suna ganin kamar Turawa sun fi su, suna da wannan naqas a nafsiyarsu. Wannan abin da kuma shi kansa istimar da aka zo aka yi mulkin mallakar sai ya ɗauki lokaci ba a warware kwakwalwar mutane ba. Kafin Bature ya zo, mu Kano mun fi kowa a Afirka cigaba, saboda kashi 70 daga cikin kashi 100 na mutanen Sudan kayan Kano suke amfani da shi. Takalma miliyan 10 ake a Kano, wannan duk masana tarihi su suka rubuta. Kuma wannan abun da Kano ta yi da shi a wannan shekaru sai da aka yi shi wurin shekara 300 ana ginawa, Bature ya zo ya rusa. Saboda haka yanzu a cikin shekara 60 kaga ai gini ake ta yi sai an gina kasar kafin a zo a warware. Cikin shekara 300 suna nan suna yin abubuwa, duk da yake dai muna da abubuwa da yawa da suke laifinmu ne mu mabiya da shugabanni, amma sai an ɗauki lokaci za a iya samun wannan cigaba in ba an samu shugaban da za su iya canjawa nan da nan ba.
Malam Ibrahim Ado Kurawa kenan, guda cikin masu rubuce-rubuce kan al'amuran tarihi a Najeriya. Sai dai a nasa ɓangaren masanin harkokin mulki da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, na ganin mayar da hankali akan bukukuwa kawai a ranar 'yancin da kuma rashin samar da sahihin jadawalin bai ɗaya domin ciyar da Najeriya gaba tun karɓar mulki na daga dalilan ƙalubalen da ƙasar ke fama da su.
Kamata a ce shekarar farko an yi murnar cewar an shekara da 'yanci, an kuma tsara hadafin da ake so a cimmawa nan da wasu shekaru masu zuwa, a kuma a tsintsinka cewar baɗi in Allah ya kai muna fatan a cikin matsaloli 100 alal misali da muka gada daga 'yan mulkin mallaka muna sa ran za mu magance 10-20. To idan shekara ta zagayo sai a ce to abubuwan da muka duba muka yi cimma buri din nan, ga iya abin da muka iya nasara a kansu, ga iya abin da ya kakare mana. To da haka inda duk aka shekara 10-20, to duk matsalar da aka gada daga 'yan mulkin mallaka an warware ta, sai kuma a saka buri na ci da ƙasa gaba.
Karuwar yawan jama'a cikin sauri da zurfin talauci da durƙushewar masana'antu, rashawa da cin hanci da rashin tsaro na daga cikin matsalolin da Najeriya ke fama da su shekaru 60 bayan samun 'yancin kai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan.
Lafiya al'umma ta ƙasa ta kunciya.
lokaci ne Sani Sha'ib Malamfashi zai shigo da rahotonsa na musamman.
Gwamnatin jihar Kwara da ke arewacin Najeriya ta dakatar da shugaban makarantar Musbauddin al-Islamiyya da ke garin Gammo a yankin karamar hukumar Ifelodun bisa umarnin da ya bada na azabtar da wasu ɗalibai su biyar ciki har da mace guda. Kwamishinan ilimi na jihar Kwara Sa'adatu Modibo Kawo wacce ta bayyana hakan cikin sanarwar da ta bada jiya a birnin Ilorin hedkwatar jihar ta bayyana cewa gwamnati ta kuma bada umarnin a kafa kwamitin da zai gudanar da bincike game da musabbabin wannan lamari da aika-aika kana ya bada rahotonsa. Kuma a lokacin da kwamitin yake aikinsa shugaban makarantar zai kaura cewa wannan makaranta har sai sun kammala aikinsu. Dane dai in ji Kwamishina Sa'adatu aka kwashe waɗannan ɗalibai tun a jiya Lahadin aka kai su asibiti domin duba lafiyarsu. Binciken da na gudanar ya nuna cewa su waɗannan ɗalibai sun fita daga cikin makarantar su ta kwana ce suka je wani otel inda suka gudanar da bikin ranar haihuwa wato birthday, abinda su kuma bai yi wa mahukuntan makarantar daɗi ba sakamakon abinda ya gudana. Wannan labari Dr. Muhammad Nura Ashafa, babban limamin masallacin Juma'a na Ashafa, ya tabbatar mani da aukuwar wannan lamari a cikin hirar da muka yi da shi.
Wai malam, irin wannan azaba da ake yi na bulala ɗin da shauransu. Anya ta ina ya samu asali ne haka wanda kamar yadda aka gani a bidiyo na tsammanin ka gan shi?
Wannan al'amari al'ada ne ba musulunci ba ne. Don a ƙasan Hausa ne ko nan ƙasan yammacin Afirka na zaga mutum an ɗauki bulala ana zane yaro ana tattabkan shi. Wani sa'in a sama yaro mari saboda bai jin magana a kulle shi a ɗaki. Waɗannan abubuwa suna faruwa a ƙasan al'ada ne shigo cikin addini. Dai kenan. Na biyu abin da ya faru a wannan makaranta a can jihar Kwara wanda aka yi ma wannan yaro ɗin. Wannan abin da ya faru a wannan wuri babban maganan shi ne ce yara sun yi laifi. Ɗaya daga cikinsu yana yin birthday ɗin haihuwan shi. Suka je wani club. Suka je club ɗin a club ɗin suka yi party na buki. Har suka yi mai celebration. Har aka ɗibi wani ruwa wansu sun ce minerals ne wansu sun ce ruwan giya ne suka zuba mishi a kai. To akan wannan ne wani abokin sa ya dauka ya sa a social media. Wani daga cikin iyayen yaro ya gani a social media ya kira makaranta inda malamin ya gaya mana. Ya kira makaranta ya ce fa ga abin da yake faruwa. Saboda haka ya suka bar yara sun turo su makaranta boarding makarantar Islamiyya na kwana don a musu tarbiyya sai ga yara a cikin yanan gizo suna yin liyafa hama da abubuwa har da shaye-shaye a ciki. Shine malamai suka yi bincike suka tabbatar da yaran guda hudu da mace guda daya. Zama su biyar kenan da suka je wajen wannan daga makaranta. Aka tambaya aka gane maganar gaskiya ne cikin abubuwan akwai kwalban giya tough beer a cikin guda daya. Saboda haka aka zane su kuma a gaban iyaye suka yi musu wannan gwale-gwale. To koda iyaye sun yadda a yi musu wannan a sa ya mace a gaba maza guda hudu su tabkanta. Wannan ya saba ma shari'ar musulunci. Ba tarbiyya irin na addinin musulunci bane ya mace ku sa ta a gaba a ba maza su hudu kattai bulala su ta zane ta har hijabi ya fada hula ya fada akan ta tana rike kai tana kama kai tana birgima. Wannan ya saba ma shari'ar musulunci. Kuma yara maza tarbiyya ne an kasu ne domin ta babu shakka abin da suka yi bai kyau ba. Amma irin wannan hukuban da suka yi musu ya saba ma ka'ida ta tarbiyya ta addinin musulunci. Wasu daga cikin yaran ba su kai munzulin balagan shekara 18 ba. Waɗansu ko sun haye. Kaga a musulunci akwai munzulin lokacin da hukunci ya hauka faɗan yaro. So da muka bincike me yasa abin ya kai haka suke nuna cewa ai makarantar iyayen yara da kansu sun goyi bayan ai ma yaran su wannan gwale-gwale saboda abin da suka yi mu makaranta su ba su da shi iyaye kuma sun ce ba su da shi ba.
Irin waɗannan iyaye me yake shawaran ka gare su?
Babban shawara shine mafiyan iyaye sun yadda haƙƙinsu na tarbiyyan ƴaƴan da suka haifa. Sai yaro ya fara lalacewa ya fara gurɓacewa sannan su tura shi wajen malami. Shin yaro na ƙarami yana jariri ake tarbiyyantar da shi ba sai ya girma ya yi wayo ba ya yi abokan banza a waje sannan a ce wai za a tura shi makaranta. Iyaye su tashi kai tsaye wajen haƙƙinsu a kai. Dan da Allah ke magana na farko yake ku anfusukum yake wa ahlikum nara. Ya kira iyayewa sai ce iyalinka mana Allah zai kama mu da hukuncin ayyan da muka zo da su dunda ba mu yi musu kanyen da ya dace mu komi sun mana ibada mu komi addinin sannan na biyu makarantu lokaci ya yi da makarantun islamiyya gabaki da da makarantun allo da makarantun zauri za mu canza hanyoyin tarbiyyar yayanmu maganan duka da bulala da zane yara maza da sauransu ya kamata mu nemi wani sabon hanya na tarbiyya ko nama yaro fada ba tare da mun dauko bulala ba ko sanda ko kuma daure yaro da mari wannan ya saba ma kaida ta addinin musulunci kuma ina kiran gwamnati ta sa ido a wayannan makarantu a kuma sa malaman da suke lura da ya ake gudanar da karantarwa da kuma tarbiyya da lura da yara dan in makaranta na da cikakken tsaro ya yaran da suke makarantan kwana na islamiyya za su fita makaranta har su je wani club a waje su je su yi biyafa makaranta ba ta sani ba kaga na akwai sakaci na makarantan ita kanta wani irin tarbiyya ake ma yara
kaman ku manyan malamai wani irin shawara za ku iya ba wa gwamnati ne a rubuce domin in ba sun gani haka ba za a ci gaba da irin wannan banna a nan gaba
babban abin da zan shi ne yanzu na farko malamai su haɗa kai dan irin fitinan da wasu malamai suke zuwa da shi yanzu makarantu gabaki da kowa ya ja na shi ne nizami na karantarwa ya zama daya musamman manhaji ya goda wanda za a yi tafiya a kai din makarantun islamiyya bambancin fahimta da aqida da sauransu mu ije ta gefe daya mu dauko din makarantun nan a sa mishi manhaja wato curriculum kenan syllabus na gabatarwa ya zama amintacce ne wanda muka amince da shi gabaki da sannan na biyu ina kira ba gwamnati ta bude wani mahanga directorate kenan guda daya wanda nauyin wannan bangare na karatu akan makarantun islamiyya da makarantun allo da sabiya su kai maka makarantu su fito da manhaja ko da ma ana ba gaban nan a cikin duk kungiyar izala gabaki daya su fito da manhaja guda duk kungiyar allo ta sau gabaki daya su fito da manhaja kaga an yi kusa da tafiya kenan amma kowane shehi kowane malami kowane yaro ya je makaranta ya daga Sudan ko daga Masar ko daga India ko daga Faransan ko daga Saudiya sai bude makaranta da wani manhaja daban wanda shi ya tace abin da yake haddasa wannan ina fatan al'ummar mu za mu tashi kai tsaye mu gyara wannan al'amari dan wannan bata suna ne da yaga rigan mutuncin musulunci da musulmai a ce an sa ƴa mace a gaba dan tayi wannan laifin da tayi ba su kwallafi ne malami ya sa yara su tatikanta wannan ne abin kunya ne gaskiya amma ba mu ikon gyarawa gabaki da sa mu aje son kai da son rai mu fito mu yi musulunci abin da ya dace musamman wajen tarbiyyar yara da yake yanzu wannan yanan gizo dodon na yanan gizo yara na daukan karatu daban-daban a cikin ta iyaye su sa ido mu kuma malamai mu sa ido limamai mu sa ido a cikin kutubobin mu na juma'a da sauransu wajen tarbiyya din nan saboda yanan gizo wannan dodon yanan gizo da muke rike da shi wayannan yana gurbata mana yara fiye da ke zamani
gwamnati ta kuma yaba wa al'ummar musulmi na garin Gammo bisa goyon bayan da suka baiwa jami'an gwamnati da suka isa makarantar tun a lokacin da al'amarin ya auku inda suka saurari duk abin da ya gudana tsakanin kwamitin da wannan malamai. Sunshine Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Shu'aib Malumfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bayyana kaptan ɗin kungiyar FIFA Ezo ta Najeriya Ahmed Musa da cewa ya cimma tarihin bugawa kasarsa wasa har 101 inda ya daidaice da 'yan wasan kasar biyu da suka kafa wannan tarihin tsohon kaptan ɗin kungiyar Joseph Yobo da tsohon mai tsaron gida Vincent Enyema su ne kaɗai suka kafa tarihin bugawa Najeriya wasa 101 kowannensu kafin su yi murabus daga taka leda. Musa ya sami daidaicewa da tarihin nasu ne a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da Najeriya ta yi nasarar doke kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ci biyu da nema a birnin Douala na kasar Kamaru a jiya Lahadi. To sai dai Ahmed Musa ya kasance dan wasa mafi sauri da ya cimma wannan matsayin a cikin mafi kankanin lokaci na kwanaki 450. Dan wasan na asalin jihar Kano da ke arewacin Najeriya ya so bugawa kasar wasa tun yana dan shekara 17 a watan Agustan shekara ta 2010 a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2012 da Najeriya ta doke Madagascar da ci biyu da nema inda ya shigo a matsayin canjin Mikel Obi. A wata mai kama da wannan kuma mai tsaron gida na kasar Poland Lukas Fabianski ya bugawa kasar wasar karshe a yau Litinin. Wasan nashi dai na karshe shine na 57 da ya bugawa kasar ta Poland inda aka sauya shi a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar ta doke San Marino da ci 5 da nema. To sai dai tun kafin a sauya shi a wasan Poland din ce yake kan gaba da ci 3 da nema, inda ya fice daga filin wasan cikin kwalla a yayin da yake barin filin wasan Fabianski, da yanzu haka yake takale da kungiyar West Ham United ta Ingila. Ya sumbaci tutar kasar Poland, kana kuma yayi bankwana da takwarorinsa a yan wasan kasar waɗanda suka rungume shi, ciki har da Robert Lewandowski. Ya fara bugawa kasarsa wasa ne a shekara ta 2006, inda ya yi matsayar yin murabus domin mai da hankali kan takale da kungiyarsa ta West Ham, inda yanzu haka yake shirin rattaba hannun tsawaita kwantaraginsa a kungiyar. Wata kotu a Ingila ta ki amincewa da bukatar bada belin dan wasan baya na kungiyar Manchester City Benjamin Mendy a karo na 3 da ake gabatar mata da bukatar belin. Mendy, dan kasar Faransa mai shekaru 27 da haihuwa, yana tsare ne a wani gidan adana waɗanda ake zargi da ke Liverpool tsawon makonni 7 bisa zargin cin zarafin mata da kuma aikata fyaɗe. Ana zargin Mendy da kaiwa mata 3 farmaki a gidansa da ke Cheshire tsakanin watan Oktoban shekara ta 2020 zuwa Agustan shekarar nan ta 2021. An caji dan wasan da aikata laifuka 3 da suka danganci fyaɗe a watan Oktoban shekara ta 2020 da kuma cin zarafin wata mata a farkon wannan shekarar, kana kuma da yiwa wata fyaɗe a watan Agusta. To sai dai har yanzu Mendy bai kai ga amsawa ko musanta zarge-zargen da ake yi masa ba, a yayin da kotun ta Cheshire ta bada umarnin ci gaba da tsare shi har zuwa ranar 24 ga watan Janairu da za a soma zaman shari'ar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyin na, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira a ranar Litinin don neman taimakon gaggawa na ƙasa da ƙasa ga ƙasar Afghanistan a wani mataki na kaucewa durƙushewar tattalin arzikin ƙasar kwana guda gabanin taron shugabannin ƙasashen G20 kan halin da ƙasar ke ciki. Antonio Guterres ya faɗawa manema labarai a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan lokaci ne mai mahimmanci. Cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya, kuma kusan miliyan 5 suka mutu izuwa yau. A yau Litinin, cibiyar ta ce an gudanar da allurar rigakafin kusan biliyan 6.5 a faɗin duniya. Iraq ta ce a ranar Litinin ta tsare wani babban shugaban kungiyar IS da kuma wani dadaddan dan kungiyar Al-Qaeda a wani samami da aka kai na ƙetaren kan iyaka. Prime Minister Iraq Mustafa Al-Kadimi ya wallafa a shafinsa na Twitter, inda ya bayyana sunan mutumin a matsayin Sami Jassem, wanda ke kula da harkokin kuɗi na kungiyar IS kuma ya kasance mataimakin shugaban kungiyar IS a ƙarƙashin marigayi Abubakar Al-Baghdadi. A Amurka, a yau ake bikin ranar tunawa da Christopher Columbus da ake kira Columbus Day, da kuma ɗan asalin yankin ƙasar ta Amurka. Ranar Columbus rana ce da aka ware a matsayin hutu tun daga shekarar 1971, da a rika tunawa da ranar da Christopher Columbus ya isa yankin Amurka a shekarar 1492.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A kodayaushe ake son sauraron mu, za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com, ko shafinmu na Facebook domin sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu a madadin Amina Bahara, an gaya ta ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Sarfili Hashin Gumin, da yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.